Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Sulaimu Muni Barma ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 18 ga watan Mayun 2023. Da fatar an wuni lafiya. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi, ga Maryam da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Japan a yau Alhamis domin halartar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe 7 da ake kira G7 a takaice. A halin da ake ciki, manyan shugabannin kasashen Japan da Koriya ta Kudu za su ci gaba da kokarin karfafa dangantaka a lokacin da za su gana a gefen taron kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya, wanda za a fara gobe Juma'a a birnin Hiroshima. A gefe guda kuma, ana sa ran shugabannin na kasashe 7 da za su hada a Japan a cikin wannan makon za su tattauna da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, a cewar Fadar White House.
Kanan labaran kenan. A yanda hankulan kasashen duniya suka karkata wajen tarayyar Najeriya, inda ake shirin damka ragamar mulki a hannun Bola Ahmed Tinubu a ranar 29 ga watan Mayun 2023 a matsayin sabon shugaban kasa. Yan Najeriya sun fara bayyana fatan su a game da abubuwan da ya kamata sabuwar gwamnatin APC ta mai da hankali a kansu.
Muna masa fatan alkhairi, Allah kuma ya karfafa zuciyarsa da alkhairi, ya mana adalci, saboda mu yanzu mun daina tunanin wai dan soyayya za ka yi mana aiki, kawai sai dai mu addu'a Allah ya taimake mu, saboda mun ga abin da ya faru da gwamnatin da za ta wuce yanzu. Ta haka shi wannan za mu rika addu'a, kuma muna fatan Ubangiji Allah sa ya yi mulkinsa da adalci kamar yadda muka zata a yanzu.
Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Haka kuma za a ji wata hirar musamman da ta hada wakilin sashen Hausa Muhammad Kwari da wasu dalibai 'yan Najeriya da suka yi nasarar tserewa rikicin Sudan. Kamar kowace ranar Alhamis, Hawa Umar za ta shigo da shirin lafiya uwar Higi. Za kuma a ji kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro ke aiko mana. Kafin nan, ga Maryam Dauda da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Japan a yau Alhamis domin halartar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe 7 da ake kira G7 a takaice. Taron da ake sa ran zai mai da hankali akan kawar da tasirin ayyukan tattalin arzikin China da kuma tallafawa Ukraine a yakin da take yi da Russia. Biden ya gaisa da wasu sojojin Amurka da na Japan su kusan 400 a tashar jiragen saman sojan MCAS da ke birnin Iwakuni jim kadan bayan saukarsa. Daga nan Biden ya gana da Prime Minister Japan Fumio Kishida a birnin Hiroshima, inda ake taron na G7. Biden ya faɗa wa Kishida cewa Amurka da Japan na da muradai ɗaya, ciki har da goyon bayan Ukraine da kuma ɗora alhakin yakin da ake yi akan Russia. Biden ya kuma bayyana ƙudurin Amurka na hana yaduwar makaman nukiliya da kuma tabbatar da aiwatar da wasu manufofi ba tare da shinge ba a yankin Indo-Pacific. A halin da ake ciki, manyan shugabannin kasashen Japan da Koriya ta Kudu za su ci gaba da kokarin karfafa dangantaka a lokacin da za su gana a gefen taron kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya, wanda za a fara gobe Juma'a a birnin Hiroshima. Prime Minister Japan Fumio Kishida zai gana da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol a ranar Lahadi, wato ranar karshe ta taron na kwanaki uku, a cewar jami'an Koriya ta Kudu. Koriya ta Kudu dai ba ta cikin kungiyar kasashen G7. Amma Kishida ya gayyaci Yoon a matsayin mai sa ido tare da shugabannin wasu kasashe da yawa waɗanda su ma ba sa cikin kungiyar ta G7. Wannan dai shi ne karo na uku da Yoon da Kishida suka gana a baya-bayan nan. Shugabannin dai na ci gaba da faɗaɗa haɗin gwiwa a fannin tsaro da tattalin arziki, duk da adawar da dukan suke fuskanta a kasashensu. A gefe guda kuma, ana sa ran shugabannin na kasashe 7 da za su hada a Japan a cikin wannan makon za su tattauna da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, a cewar Fadar White House. Muna sa ran za a yi tattaunawa tsakanin shugabannin G7 da shugaba Zelensky, abinda mai ba da shawara kan harkokin tsaro a Fadar White House Jake Sullivan ya fadawa manema labarai kenan a cikin jirgin saman Air Force One akan hanyarsa ta zuwa birnin Anchorage na jihar Alaska, daga nan kuma zuwa Japan. sama da shekara guda bayan da Russia ta fara mamayar Ukraine. Taron na G7 zai mayar da hankali kan tallafawa sojojin Kyiv da kuma ƙara matsan lamba kan tattalin arzikin Russia. Sullivan ya ce taron zai mayar da hankali kan aiwatar da takunkumin da aka sanya wa Russia da kuma tabbatar da cewa suna aiki tare da rufe kafofin kaucewa takunkumin da kuma dakile duk wata kafa. A yau Alhamis, jami'an ƙasar Ukraine sun ba da rahoton cewa Russia ta kai hare-haren makamai masu linzami a babban birnin Kyiv da kuma yankin Odessa da ke kudancin ƙasar.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanni. A yayin da hankulan ƙasashen duniya suka karkata wajen tarayyar Najeriya, inda ake shirin damƙa ragamar mulki a hannun Bola Ahmed Tinubu a ranar 29 ga watan nan na Mayu a matsayin sabon shugaban ƙasa, 'yan Najeriya sun fara bayyana fatansu a game da abubuwan da ya kamata sabuwar gwamnatin ta APC ta mayar da hankali a kansu. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin na ɗauke da ci gaban rahoton daga Lagos.
Akasarin 'yan Najeriya, musamman mazauna birnin Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya dai, sun bayyana fatan sabon shugaban zai hanzarta ɗaukar mataki na inganta tsaro da kuma samar da ƙarfin wutar lantarki domin farfaɗo da kamfanoni, lamarin da kuma zai taimaka wajen samar da ayyukan yi musamman a tsakanin matasan ƙasar. Ga dai shawarwarin wasu 'yan Najeriya ga sabon shugaba Ahmed Bola Tinubu.
To, assalamu alaikum, sunana Muhammad Nasir daga Lagos. Ra'ayina akan mika mulki a wajen Tinubu shine muna masa fatan alkhairi, Allah kuma ya karfafa zuciyarsa da alkhairi ya mana adalci, saboda mu yanzu mun daina tunanin wai dan soyayya zaka mana aiki, kawai sai dai mu addu'a Allah ya taimake mu, saboda mun ga abin da ya faru da gwamnatin da za ta wuce yanzu. Dan haka shi wannan zamu rika addu'a, kuma muna fatan Ubangiji Allah sa yayi mulkin sa da adalci kamar da muka zata a yanzu.
A da farko dai sunana Hussein Salus, wato wannan mutumi da ke so ya karbi gwamnati zuwa ga hannun shi yanzu wanda aka zaba, to muna mushi fatan alheri, kuma muna fatan Allah ya taya shi riko, Allah kuma ya taimake shi, saboda kadi ga Allah gwamnatin kasar nan, rikon kasar nan ba ka da wani kuri ko wani abu ko wani kai ka isa, indai ka hau kawai sai fatan Allah ya dafa maka, amma ba ka da abin da zaka yi sai dai taimakon Allah.
To, batun tsaro na daya daga cikin abin da za a ce ga garin gwamnatocin baya, me kuke fata gare shi musamman yankin arewa?
A gaskiya wannan shine babban dalilin abin da muka fuso, saboda duk inda babu tsaro babu ci gaba. To, idan dai tsaro zai tabbata a kasar nan, to insha Allah ci gaba zai zo. Sannan kuma da tsananin tsadar rayuwa da ake ciki, shi ma muna fatan idan Allah ya sa ya kama aiki, Allah ya kawo mu ƙarshen wannan abu.
Sunana Alhaji Ahmed Bana, yarimin bare-baren Lagos. Na farko, kamar yadda na mika godiya ga Allah, ita wannan sabon gwamnati muna mata kyakkyawan zato, ba don komi ba, saboda menene muna son wannan ƙasa namu Najeriya, Allah ya shiga lamarin ya tausaya mana, mu ga komi ya tafi yadda ya kamata, saboda menene mutane ga baki ɗaya na ƙasan, da musulmai da krista da wanda bai da addini, an ta addu'a Allah ya mana zaɓi, kuma mu muna gani kamar zaɓin Allah ne wannan, tunda kowa ya zaɓa iya zaɓin shi, amma Allah ga abin da ya zaɓa mana.
Ko da yake akasarin 'yan Najeriya sun bayyana takaicin yadda tsadar rayuwa ta yi tsanani a zamanin gwamnati mai barin gado na Muhammadu Buhari, fatan 'yan Najeriya yanzu ga sabon shugaban ƙasa Alhaji Ahmed Bola Tinubu shine tabbatar ya zaɓo mashawarta na kwarai da za su tallafa masa gudanar da mulki bilhaki da gaskiya, da suka hada da yaƙi da cin hanci da rashawa da bangasa tattalin arziki, ilimi, tsaro, harkar noma da samar da wutar lantarki da kuma aikin yi ga matasa. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida da wannan rahoto, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya.
Prime Minister India Narendra Modi zai kai ziyara kasar Papua New Guinea a wannan makon don karfafa alaka a kasashen tsibiran Pacific da nufin dakile tasirin China a yankin tekun Pacific. Ziyarar ta farko da wani Prime Minister India zai kai kasar mafi girma a kasashen tsibiran Pacific na zuwa ne a daidai lokacin da ta kaddama tsakanin India da China ta sa New Delhi tashi tsaye wajen aiki tare da kasashe kamar Amurka, Japan da Australia a yankin na Indo-Pacific. Modi zai yada zango a Port Moresby babban birnin Papua New Guinea a mataki na biyu na rangadin da zai yi zuwa kasashe uku, inda da farko zai fara halartar taron kolin kungiyar kasashen G7 a Japan, sannan ya wuce Australia. A ranar 22 ga watan nan na Mayu, Modi da Prime Minister Papua New Guinea James Marape za su karbi bakuncin taron kolin haɗin gwiwar kasashen tsibirin India da Pacific karo na uku. Wato kungiyar kasashen da suka hada da India da wasu kasashe 14 na tsibirin Pacific. A yau Alhamis, shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya yi kira ga kasar Afghanistan da ta mutunta haƙoƙin ruwa na Iran, da yake magana a lokacin da ya kai ziyara lardunan Sistan da Baluchistan da ke kudu maso gabashin Iran. Raisi ya ce wata matatsar ruwa da ke kan kogin Helmand na hana gudanar ruwa zuwa wani tafki da ke kan iyakar kasashen biyu, sai dai Afghanistan ta dora alhakin raguwar yawan ruwan kogin a kan yanayi. Raisi ya ce kamata ya yi a bakwararru daga Iran su ziyarci Afghanistan domin nazarin yanayin wuran. Ya kuma ce ya kamata shugabannin Afghanistan su dauki kalamansu da muhimmanci, kuma kada su zo daga baya su yi korafi.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu ɗaliban Najeriya da suka koma gida bayan barkewar faɗan da ake ci gaba da kafsawa a yanzu haka a ƙasar Sudan sun yi bayani a dangane da wahalhalun da suka fuskanta a sanadiyar wannan al'amari da ke ci gaba da ɗaukar sabon salo. A zantawarsu da wakilin muryar Amurka a Kano Muhammad Ibrahim Kwari, waɗannan ɗalibai sun ce sun auna arziki sosai a bisa la'akari da yanayin sarƙaƙiyar da aka shiga kafin su fice daga birnin Khartoum.
Malama, sunanki?
Sunana Zainab Amina Aliyu.
Kina cikin ɗaliban Sudan, wace makarantar kike karatu?
Sudan International University nan nake.
Nake kike karatu?
Ina karanta medicine level 300 nake.
Yaushe kuka samu labarin fara fadan Sudan da ake yi din nan?
Lokacin da aka fara ina tunanin an shiga goman ƙarshe na azumi. An yi ina tunanin azumi 21, 22, 23, so a ranar na 24 ne muka tashi a gida muka ji ana irin harba-harba dai, so abinda dai ba mu saba ji ba. Dan a ranar ma dake a hostel muke, ba a cikin campus din makaranta muke ba, sai aka ce mu sauka ƙasa. Haka dai harbi dai ana ta yi, dai ana ta yi, abu zai tsaya ba zai tsaya ba, haka dai fadan ya ci gaba.
To da kuka fara jin wannan harbe-harbe, ya kuka yi?
Gaskiya hankalinmu ya tashi sosai, masu kuka suna ta yi, an yi kuka sosai a hostel din da muke. Muna dai haka dai aka rufe mu a gida ba mu fita. Kullum muna cikin gida ba a zuwa ko ina, saboda wannan tashin hankali da ake yi babu damar fita. Haka muke rayuwar mu a gida, inda Allah ya taimake mu ma kayan abinci ba su yanke mana ba, tunda tun farkon azumi kowa ya riga ya yi provision din sa. To hankalin mu dai ya tashi sosai, tun dai abin da muna gani kamar za su yi su daina, ashe abu ne dai wanda zai ci gaba. Daga ƙarshe wajen lokacin sallah sai aka zo ana irin aka fara evacuating mutane, haka yan wasu kasashen ba a zo dai kan Najeriya ba. So dama already muna da group ta WhatsApp, anan muke communicating muke komai dai. So sai aka zo aka ce wannan federal government ta yi magana kan za a evacuating student, Nigerian student kenan gaba ɗayan su. Shi ma dai abu zai yi, abu kamar zai yi kamar ba zai yi ba.
Tunda kin ce ba a cikin makaranta kuke ba, akwai tazara ne tsakanin inda kuke da makarantar ku?
Eh, to gaskiya hostel din yana da ɗan nisa da makarantar mu, don sometimes ma sai mun hau rakshaw muke zuwa. Wani lokacin kuma in mutum zai iya tafiya a ƙafa zai je, amma dai saboda rana da sauransu sai dai mutum ya shiga rakshaw ya ƙara samu
makaranta.
A dai ta so.
Eh, yi magana. Yawa. To da kuka fara aka fara jide dalibai na wasu kasashe, ya kuka ji kuma tunda ana cewa yau ne gobe ne za a zo a jide ku gaba ɗaya, a kwashe ku gaba ki ɗaya zuwa Najeriya, kun ji shiru kuma?
Eh, gaskiya dai mun ji wani iri, saboda wasu kasashen ne suka fara AB na su ɗaliban kafin a zo kan Nigerian student. So daga baya sai aka zo aka ce Nigerian ma ita ma za ta kwashe ɗalibanta. Federal government ta yi providing motoci, I think 40 buses ne ko 20 ne.
Wasu ɗaliban Najeriya da suka tserewa faɗan ƙasar Sudan kenan a hirarsu da Muhammad Kwari. Masu sauraro, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka mura'in na Jamhuriyar Nijar don jin irin kokarin da hukumomin lafiya a kasar ke yi don wayar da kan al'umma dangane da muhimmancin rigakafi. Har yanzu dai kasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afrika na fuskantar matsalar rashin ba da haɗin kan al'umma wajen ba wa yara rigakafi, wanda hakan ke maida hannun agogo baya wajen yaƙi da cututtuka. Domin shawo kan wannan matsala, hukumomi musamman na lafiya a ƙasar Nijar sun gudanar da taro don wayar da kan jama'a kan muhimmancin rigakafi don yaƙi da kuma kare yaduwar cututtuka. Sha'aibu Begu shine shugaban wannan tafiya a Mara'i, yayi bayani kan makasudin taron a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani.
Waye kai ba da labari da kawo goyon baya bisa kan shaushawa. Mun kira mutum sun kai 19 masu iko ne na zamani na yanzu, masu ikon gargajiya, ƴan hore hulla, masu ungoyi, masu aikin likita da sauransu, da samari, da mata, da ƴan mata, ba wanda ba mu kira ba. Saboda mu kira su, saboda su ne ke kusan jama'a, su ne ke magana ana saurare, ko muna zato duk abin da za a haɗi da abin da za a gudu yanzu na majigi da sauransu, in su ya shiga kanunsu, in sun koma za su kama mamu su waye mama jama'a kai. Kuma kamar yadda kuje na haɗi wajen harkar shaushawa Niger, Maraɗi wallahi mu da kutal. Akwai gundumomi kamar Tasawa da Maraɗi gari da Madarunfa da gidan Niji da Kwari da Barmu, nan fataka ake yi wajen haraka shaushawa. To da haka nan ne muka kira kowa da kowa ya kawo tashi gudunmuwa na awaye kai, kamar da ake cewa ai shaushawa rigakafi ne, kuma an ce rigakafi ya yi magani.
Ko menene muhimmancin rigakafi? Ga ra'ayoyin wasu iyaye a Tasawa da ke jihar Maraɗi.
Tani ne Hussein Isa a nan Tasawa. Shaushawa da ake ma yara abu ce mai muhimmanci a wannan lokaci. Duk wanda ya yi imani ga Allah kawai kan ma ya duba wani abu ya ba da yaran sha'ama. Saboda akwai cututtuka da dama wanda in aka ma yara musamman rigakafi Allah ne ke yi, amma kuma rigakafin na amfani a jikinsu sabanin wanda ba a ma ba.
Sunana Zainabu. To gaskiya shaushawa da rigakafi da wanda ake ma yara abu ne muhimmanci wanda ya kamata uwayen iya su hido yara domin a musu, saboda kare wasu cututtuka, saboda inda illa ce ba yiwa a musu.
Kance Salisu Narke ni ne nan garin. Wannan shaushawa da ake yi ba lahi ba. Matsalai ba a kalbanka da rigakafin ta da lokacin da kake so. Domin jin da jama'a ake ba da shi, wani bisa ba da sai lokacin ya wuce. Ka zo sallamo gidan wani za ka da same polio, shi kuma dan shi na masara wurin ka babu kini ya za ki, ya kamata ka dauko maganin kamai daga nan masara sai ka da same polio sai ya wuce. Wannan kai maganin rikici tubus ta kama wani kan akai ga rikakanta an je likita sai a cika takarda a bashi kudi kuma karshe maganin. Duk akwai irin matsalolin da wani in ya yarda wani ba ya yarda. Muna da goyon baya rabi rabi ne. Wani bangare muna da goyon baya, wani bangare ba mu goyon baya. Amma in ya gani kasa, to dole ne duk abin da ya tarbe shi shi ma sai kalkan gwamnati. In kana hoda alranka ko ma namiye, ba ya zama yin kawo da rashi. Sai kamai, ka gane, akwai shakuma na yawa. Yanzu lokacin da ake ba da allura ta yara, ƴan ta shidda, kuma sai ƴan mata, ka ga akwai shaku. Bara mai yaki karenka, kan ka zo ka yi magana, an ji an ma yara. A bi a ta cikin lakwal ba a shawartu uwaye ba, kawai sai a taro mushe, director na shi karen shi sai a ma yara.
Su ba da, za su an wada. To lalle mun fi wannan ra'ayoyi namu wannan ana yin wannan allura, mu dai ba mu ga amfanin su. Saboda abubuwan da ake cewa suna ba da kariya bisa abubuwan, to sai mu ga ba su da wani tasiri bisa wannan abu. Ko kuma misalin rashin ba da magoyan baya yanzu akwai larurori da yawa, misali kamar su masasalan nan ta cizon sauro ko wasu rushin laya gashi nan ko kan majinan da in ta samu abin ga in kaje to sai ya zamanto su ba su iya taimaka muku da wani abu duk irin yadda kake mace, amma kuma in ya zamanto wannan abubuwan sai a zo kuma a riga cilasta muku doli ko da baka yarda sai an maka abin kenan in ka diba abin yana da wata munuwa daban.
Dr. Mamman Tasiu Gazobi kwararren likita ne a babban asibitin Tasawa ya yi ƙarin bayani kan rigakafi.
Abin da ake cema rigakafi wasu sinadarai ne kamar magani wanda ake ma yara allurai saboda su samu garkuwar jiki bisa kan wannan cututtuka da ake wannan rigakafi kenan dai a takaice don ta kare yara ne daga cututtuka iri-iri da kwai na yara daga aihuwa har zuwa wata 23 sannan kuma da kwai mata masu juna. Wajen yara da an aihi yaro ya kamata a ce an dasa mishi maganin polio sannan za a mishi allurar rigakafi ta BCG shine ake cema rigakafin babban tari. Shi kuma wannan dashen magani da ake yi na farko wanda yaro yake samu shine ake cema polio zero. Sannan in uwa ta yi kwana 42 za a maida shi a mishi allurai kamar hakan ga za a mishi dashen polio, za a mishi allura ta cinya, za a bashi magani na shanar rigakafin zawo mai tsanani shine ake cema rota. Sannan in aka yi sati 4 kuma bayan wannan allura ta farko kuma za a maimaita wa'annan allurorin da na zana. Sannan kuma in yaro yayi sati 14 za a maida shi ma gidan likita a sake yi mishi wa'annan allurorin na cinya, amma ga na uku babu wannan magani na rota da ake dasawa ga baki na rigakafin zawo mai tsanani. Shi tunda biyu ne ake badawa, aka bada da farko da na biyu shikenan. Sannan na uku ana yin allura ta cinya. Ita wannan allura ta cinya tana rigakafin ciwo biyar da kwai kukugi da kwai ciwon dahi da kwai hanta-hanta da kwai ciwuka wanda suke sa nau'in hepatitis ciwon hanta da wani nau'i na dan sankarau. Magani biyar take rigakafi. Sannan in yaro ya wata 6 ana bashi vitamin A. Sannan shikenan sai yaro ya yi wata 9 sannan za a mishi rigakafin kyanda da ta dan sankarau nau'in A. Da yake shi kwayoyin cuta masu dan sankarau nau'i-nau'i ne, amma shi wannan na A ne ake yi. Kuma kowa ya sani yanzu sai a ce alhamdulillahi wannan cuta ta kyanda da su dan sankarau sun yi sauki kenan. Abin da yasa suka yi wannan sauki mafi yawa dan ana yi ma al'umma wannan rigakafi ne. Sannan in yaro ya shekara za a kai shi gidan likita sai a bashi maganin tsutsar ciki da ake cema albendazole, kuma sannan a sake bashi vitamin A da yake ita vitamin A duwa ta 6 ne ake bada ta. Sannan ba a kare awo ba, mafi yawa matsalolin da ake samu na mata da an ce an kare wa'annan alluran nan guda uku da ta wata 9 sai a ce ai shikenan allurai sun kare, da kwai allura ta kyanda da ake ta biyu daga wata 16 kenan. In yaro yayi shekara 1.5 ana mishi wannan rigakafin na biyu na cutar kyanda. Sannan kuma in ya zo wata 6 yayi a bashi vitamin A. A takaice wajen yara alluran da ake yi, to maimaita alluran nan kai yaro suna ƙara ƙarfin kuzarin garkuwar yaran ne, saboda in aka yi allura ta farko waɗansu yaran jikinsu ba ya amsawa ya ba su rigakafin wannan cutar, kenan in aka ƙara ta biyu kenan kamar an ƙara ƙarfafa garkuwar jikin shi ne. Bangaren mata rigakafi so ne da ake yi duk mace wadda take tsara aihuwa ta samu rigakafi biyar. In ta samu rigakafi biyar shikenan ita ba ta sake wanda rigakafi gashi dalla-dalla zanu badawa. Ya kamata a ce mace da ta samu juna ta farko da ta ga wata ya bace ta tattaye wajen awo aka diba aka tabbatar da ciki ne za a yi mata allura ta farko. Sannan in aka mata allura ta farko za a ba ta sati 4 ta dawo. In ta dawo sati 4 za a mata allura ta biyu. Kenan in aka mata wannan allura ta biyu ba a sake yi mata allura sai ta uku sai an shekara koko lokacin wani ɗaukar ciki. Sannan a yi ta 4 lokacin ta ɗauki wani ciki koko bayan shekara guda ko kuma in ta samu wani ciki ta zo wani awo. Sannan ta 5 shekara 1 bayan an yi ta 4 ko kuma in ta sake ɗaukar wani ciki na 3 ko na 4. Tunda kamar yadda nace maka ka gani ga ciki na farko a mata 2, ga ciki na 2 ayi guda, ga ciki na 3 ayi guda, kenan ga ciki na 4 a ciki allurai. Shi amfanin wannan allura ta rigakafin cutar dahi musamman an ga mashi yawan mata waɗansu ba su aihuwa gidan likita. In aka aihu gida kau da kwai kwayar cutar nan ta dahi wadda ke sanyawa a samu tetanus. Menene tetanus? Cutar dahi wadda ke sa yaro ko yazo a kankanbare ko ko ita kankanta uwai shine amfani. Me in aka samu mace ta samu wannan allura to da izinin Ubangiji wannan cutar dahi ta kare kanta ta kare duk yaran da za ta aihuwa daga wannan cutar.
Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Ni Hawwa Umar nake muku fatan alheri. Mu huta lafiya.
To a gaida Hawwa Umar. Yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ta hanyar email.
Sabo mai na farko ya fito daga Malam Hussein Dangote Karasuwa jihar Yobe Nigeria. Yace salam VOA Hausa da Allah ku bani dama da ne kira ga Sanata Ahmad Lawan kuma shugaban majalisar dattawa na Najeriya da yawa Allah da annabinsa da gina mana magudanan ruwa wato lambatu a cikin garin mu na Karasuwa. Gashi yanzu kullun lokacin damuna sai ƙara kawo jiki yake yi don gudun fuskantar matsaloli da muka yi a shekarun baya. Da fatan wannan kokin namu ya kai ga kulluwan da ya dace. Sai kuma wannan sako da ya fito daga Cewa da Muri Jau ya ce hakika sauran kwana goma gwamnatin shugaba Buhari ta zo ƙarshe, amma har yanzu tsaron da ta ce za ta samar mana bai samu ba. Don haka mu dai gaskiya an yi mana bazata, Allah kyauta. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Ado Salati Goma ga Dabiri Jau da Lawan Bin Hambali MK da Silba Sokoto da Aliko Auta Kafinta Yalwa tare da Jamila da Fati mata Ado Salati Goma ga Dabiri Jau suka ce rikicin cikin gida da jam'iyyar APC mai mulki ke fama da shi kan rabon mukamai. Mu sai dai mu ce can da su gada wai zo mu ya ji kidin farauta domin mu rika kon ƴan adawa ne, bi ma'ana mu ƴan abga ne ba ƴan APC ba. Sai kuma wannan sakon Baffa Haruna Bajoga da ke cewa muna addu'ar Allah ya sa jami'an tsaro su samu nasarar kubutar da masu yi wa ƙasa hidima da aka yi garkuwa da su a jihar Rivers. Sako na gaba ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Suka ce yunkurin ci gaba da farautar waɗanda suka yi garkuwa da wasu 'yan bautan ƙasa na NYSC a jihar Rivers tabbas wani abu ne wanda ya dace. Sako da ƙarshe ya fito daga Rilwanu Ibrahim London Uba daga jihar Adamawa. Ya ce garkuwa da wasu masu bautan ƙasa NYSC a jihar Rivers wannan abin tashin hankali ne kuma zai jefa fargaba a zukatan masu niyyar zuwa yankin kudu.
Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya isa ƙasar Japan a yau Alhamis domin halartar taron ƙolin shugabannin ƙungiyar ƙasashe bakwai da ake kira G7 a taƙaice. Taron da ake sa ran zai mai da hankali kan kawar da tasirin ayyukan tattalin arzikin China da kuma tallafawa Ukraine a yakin da take yi da Russia. Biden ya gaisa da wasu sojojin Amurka da na Jamus su kusan 400 a tashar jiragen saman sojan MCAS da ke birnin Iwakuni jim kaɗan bayan saukarsa. A halin da ake ciki, manyan shugabannin kasashen Japan da Koriya ta Kudu za su ci gaba da kokarin karfafa dangantaka a lokacin da za su hada a gefen taron kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya wanda za a fara gobe Juma'a a birnin Hiroshima. Prime Minister Japan Fumio Kishida zai gana da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol a ranar Lahadi, wato ranar ƙarshe ta taron na kwanaki uku a cewar jami'an Koriya ta Kudu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu, ni Suleiman Muni Barma ke sallama da ku. Sai ku tare mu da karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe 8:30 agogon Ghana, lokacin da zamu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan abin da ya tsonewa al'umma ido a wasu bangarorin Najeriya.